رويدك فالهموم لها رتاج، وعن كثب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح الملاج.
من ذا يفرج كربا بات يغنينا، ويزرع الورد فينا والرياحينا، وينشر الهدي إيمانا وموعظة، فبالجهالة قد خابت متاعينا. من ذا يفرج كربا بات يغنينا.
Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu har izuwa ranar alkiyama. Jama'a sauraro, ina mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wannan shiri na mai albarka na rayuwa a barkoi, wanda yake zuwa mana a kowane sati irin wannan rana ta Juma'a a daidai wannan lokaci, kuma wanda yake safiya ce ta wannan rana ta Juma'a, da muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da alkhairan da suke cikin wannan rana ta Juma'a. Kar mu mance karanta suratul kahfi, yana da matuƙar muhimmanci a wannan rana ta Juma'a da falalolin da yake tattare da shi. Kamar yadda muka saba, wannan shiri yana duba abubuwa da suka shafi tarihin magabata dangane da abin da za mu koyi kwaikwayo da shi a cikin rayuwarsu, wanda Allah maɗaukakin sarki ya albarkace ta suka yi aiki kyawawa, wanda akwai buƙatar kowane ɗaya daga cikinmu ya ga cewa ya san tarihin waɗannan bayin Allah na gari, yaga kuma yadda zai yi shi ma ya yi kwaikwayo da irin abin da suka aikata a rayuwarsu. Yan satuttukan da suka gabata muna tattaunawa akan ɗaya daga cikin mata jarumai waɗanda suka bar abin kwaikwayo a rayuwarsu, wanda ga duk mai bibiyar tarihi ba zai yi wuya karanta ko da wani ɓangare ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da kuwa wani ɓangare ne na tarihin musulunci, ko da kuwa wani ɓangare ne ya karanta na tarihin magabata, musamman kuma in aka ce mata, to ya zama wajibi sai ya karanto tarihin Asma'u ƴar gidan Abubakar, Allah ya ƙara musu yarda, wacce ta ba da gudunmawa ƙwarai da gaske bayan kuma musuluncin ya kafu, ta bar abu wanda yake ba ma matan ba har maza za su yi koyi da ita dangane da yadda ta tafi yanda wannan rayuwar tata, wanda yake abu ne wanda yake shi na gaba da kai abin da za ka fa’idantu lokacin da ka karanta rayuwarsa, ka ga me za ka yi koyi da shi. Insha Allah, yau za mu ƙarasa magana a kan yadda take da sada zumunci, yadda yake malam ya yi bayani a kan wannan. Daga nan kuma sai mu tsallaka lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi mutum da wasu irin jarraboyi, jarrabawa da yawa, yaya ya kamata yayi lokacin da bala'i ya saukowa mutum, yaya kamata ya kasance. Za mu ji insha Allah daga bakin dakta menene za ka yi koyi da shi a wannan rayuwa ta wannan baiwar Allah, wato Nana Asma. Shi yasa na ce ba ma mazan ba har mata, a afwan, ba ma mata ba, don ka wani ga ai mace ce, to ba ma mata ba har maza suna da abin da za su yi kwaikwayo da shi a rayuwar wannan baiwa Allah, wanda zai amfanar da su a rayuwarsu ta duniya da lahira. Wanda yake wannan baiwa Allah, dakta ya yi mana bayanin wace ce ita, to za mu gani kuma za mu ji ko mu bibi abin da zamu iya kwaikwayo da shi a wannan gurin. Kamar kullun ni Aminu Khidir Idris nake jagoranta shirin tare da Dr. Abdullah Usman Umar Gadankaya. Dakta, satin da ya gabata muna gaban mu ta ƙarshe ita ce sada zumunci ga wannan baiwar Allah wanda kusan akan ta muka tsaya. Su gaban mu ta yi kuma insha Allah idan da dan wani abu da ya rage akan sada zumunci in mun ƙara sashi sai mu tsallaka ya mutun ya kamata ko me ya tai ya ta tsinci rayuwar ta lokacin da abubuwa Allah ya mata jarrabawa yaya tai. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا تبتغي الله تبارك وتعالى مدعوك سلكي محل الشنك وادك ومي wanda ya bamu dama ya kuma saki hada fuskokin mu a wannan lokaci mai albarka dan tattauna akan tarihin magabatan mu na ƙwarai cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ai tabi'in da kuma mutanen kirki. Na'am, muna kan tattauna dangane da Nana Asma bint Abi Bakr as-Siddiq, yayar Nana Aisha. Yayar Nana Aisha ta girma Nana Aisha da shekaru 10 matar Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam tabbas kamar yadda muka tattauna ta buga mana darasi na musamman wajen kulawa da zumunci bayan gwagwarmaya da ta yi a rayuwa. Mace ce mai son zumunci kamar yadda riwaya ta zo cewa wannan aya ta cikin suratul mumtahina لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين تاسو كني أكن كان أكنتا
نعم
تشين سير بخاري رواية تزو ما يفي تشي تزو ما تزيارة الحالي لو كش ما يفي أربعة مسلمة بشي سي تكيني من إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان تشاد زمان تشين تتكر بي زيارة تكوكم النبي يشي ki karbi ziyara ta sili ummaki ki sada zumunci mahaifiyarki. So wannan mun kawo shi ne ba don komai, don mu kadaitar da mata dangane da kulawa da zumunci. Da mun kuna kulawa gaskiya, kuna kokari. In an hada mata da maza to gaskiya mata sun fi maza kulawa da zumunci. Allah ya saka muku da alkhairi kuma abu ya yaba muku ne kwarai da gaske. Amma dai a kara, in mutum yana da kyau ya kara da kwalliya. Ku rinka zuwa kuna gaida iyayenku, ku rinka zuwa kuna gaida danginku da yan uwanku, kuma ku koya wa ƴaƴanku zumunci. Ku koya wa ƴaƴanku zumunci, dan duk mutum ya aikata aikin alkhairi in bai koya wa iyalinsa ba, bai koya ɗansa ba, to kamar rabin abun yayi. Allah ya jarabi Nana Asma da wasu abubuwa a ƙarshen rayuwarta dangane da wato ɗanta kenan, shi Abdullahi ibn Zubair, wanda za mu tattauna a kansa insha Allah ta'ala. Sun samu saɓani da rashin jituwa har sai da ta kai ga tsakaninsa da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Sai da aka kashe shi a rayuwarta tana kallo aka kashe ɗanta. Hajjaj ibn Yusuf, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi bayan ya kashe Abdullahi ibn Zubair, ya dauki gawarsa ya rataye shi a Makka a masallaci na Harami, ya soke ya tsire gawarsa kamar yadda ake tsire wato abu a jikin itace. Hajjaj bai ji kunyar aikata wannan aiki nasa da wannan laifi ne ba, ya tashi ya tafi wajen mahaifiyar Abdullahi ibn Zubair, ya shiga wajenta ya je wai ya gaishe ta, ya kashe mata ɗakunmu ya je gaishe ta, ya ce da ita, ya umma, ya mama, Amirul Mu'minina ya mu wasiya da ke, kina da wata bukata ne in taimaka miki. Sai ta ce da shi, lastu laka bi umni, ba uwa ba ce a gare ka yau. Ni dai walakin ni ummul maslub ala ra'asi as-saniyya, ni ce uwar wanda aka soke shi ni ne uwar wanda aka kashe aka soke shi Abdullahi ibn Zubair ba ni da wata bukata a wajen ka tashi ka bani wuri amma kafin ka tafi ina so in shaida maka hadisin da naji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakhruju min thaqifin kadhabun wa mubir wa amma al-kadhabu faqad ra'aynahu wa amma al-mubiru fa anta Annabi rahmat sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa daga kabilarka kabilar Saqif dan shida man Saqifi ne Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi
na'am
za a samu wasu mutane wato nau'i guda biyu za a samu kazzab makariyaci zai fito a cikin ku akwai kuma mubir makariyaci da mubir mai zubar da jini mai kashe mutane tace makariyacin dai mun ganshi abinda take nufi al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Saqafi al-Kazzab shi ma Saqifi ne babban makareshi dai da awar annabta shi Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Saqafi yana cikin mutane masu fasaha masu shaja'a ga fasahar zance kwarewar zance ga jarantaka amma ba shi da addini kamar yadda Imam Az-Zahabi ya faɗa cikin sirar Alamin Nubala shine da'awar cewa shi annabi ne to dama annabi ya ce zai bayyana hukuncin wanda ya da'awar annabi kuma kashe shi yake yace tace fa ammal kadhabu faqad ra'aynahu huwa al-mukhtar al-mubir mubir al-arabci shine wato kafiru sabki dima mutum da yake da yawan zubar da jini daga bara yubiru ne ba'ir bara yubiru ba'ir a larabci kamar ka ce muhlik mai halakar da mutane shi sa aka ce Allah ya ce can wahallu qaumahum dara al-bawar wahallu qaumahum dara al-bawar ay dara al-halak kenan dara al-bawar dara al-halak to kai ne mubir tace to fa anta ga kanan ka zubar da jini kana kan zubar da jini sai shi Hajjaj sai ce mata nai ne mubir mubirul munafiqin mai zubar da jinin munafikai ni ne mana ya mayar mata da mata ne ya yadda shi ne mai zubar da jini amma na munafikai wannan hadisin haka ya faɗa shi Hajjaj ra'ayinsa ne fahimtarsa tunda sun samu sabani zai iya faɗan komai akan abokin sabaninsa Tirmidhi ne ruwaito da Imam An-Nasa'i Allah musu rahama daga nan ya tashi ya rabu da ita bai saki dawowa wajen Nana Asma'u ba saboda ta gaya masa maganar da bai ji dadi ba Mansur ibn Safi ya ruwaito daga mahaifiyarsa tace wata rana an gaya Abdullahi dan Umar ga can Nana Asma matar Zubair ibn al-Awwam yar gidan Sayyidina Abu Bakar kenan ga ta can fi nahiyatul masjid a wannan lokaci da aka soke aka kashe danta Zubair ibn al-Awwam aka soke shi kenan tana matsayin mace ta taho hawa yana zuba a fuskarta ta zauna a wani gefe na masallacin haram Ibn Umar ya koma ya je wajenta yace karki damu inna hadhihi aljusas laysat bi shay innamal arwah inda Allah Nana Asma wannan gawawaki da na Zubairu da na Abdullahi sorry da sauran mutane ba komai bane rayuka suna wajen Allah ne fattaqillaha wasbiri ki hakuri ki ji tsoron Allah ki hakuri zoran Allah ki haƙuri na baki shawara ki haƙuri tace dashi wa ma yamnauni wa kad uhdiya ra'su yahya ibn zakariya alayhi wassalam ila baghiyin min baghaya bani isra'il nadi hana ne haƙuri zan yi haƙuri ya ibn umar kaddara ce ga annabin Allah ma Yahya ibn Zakariya an yanke kansa an kashe shi kamar yadda ake yanka rago har aka kai kansa ga karuwa cikin karuwan Banu Isra'il babu wani damuwa aka Allah ya rubuta wa dana zan yi hakuri ibn abi mulaika yace na shiga wajen asma bayan an kashe ba'da ma usiba ibn zubair bayan an kashe ibn zubair sai tace labari yazo mun cewa wannan mutumin hajjaj ya kashe min da ya kashe zubairu ibn al-awwam ya kuma soke shi ya rabbi kada ka kashe ni har sai ka kaddara an kawo min dana in sa masa turare in sa masa likafani Allahumma la tumitni hatta uta bihi fa uhannatuhu wa ukaffinuhu ya Allah kada ka dauki raina sai nayi wa dana turare na wanke shi sannan kuma na sa masa likafani hakan akai kuma bayan wani dan lokaci sai aka gashi gawanta an gawan an kawo mata gawan danta Abdullahi ibn Zubair ta gyara shi ta sa masa turare ta lullube shi da likafani duk wannan lokacin ce wannan abun tana matsayin makauniya ta makance ma saboda tsuma da shekaru da kuma yanayin wurin da suke zaune bai zafi kwarai da gaske ibnu abi mulaika shi kam ya ruwaito ma cewa hatta sallah sai da tai masa wannan yake nuna ba laifi idan an yi mutuwa a gida idan mata suna son za su yi wa namiji sallah kafin a kai shi za su yi mai dan sallah gawa addu'a ce hakan aka yi tai masa sallah tai masa addu'a a wata riwaya aka ce sati bai kewayo ba sai Allah ya dauki ranta ta mutu ibn sa'd ya faɗa cewa bayan ta yi masa wannan abin bayan ɗanta rasuwar ɗanta kwanaki ne kawai ta biyo baya kuma an kashe shi ne ranar 17 ga watan jumada al'ula shekara ta 73 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daman ita ce matar ƙarshe da ta rasu ta ƙarshe a wannan lokaci cikin muhajirun maza da almuhajirat mata Allah ya yarda da ita
amin
wasu malaman sun faɗa cewa an kashe ta ne bayan ɗanta ta mutu bayan ɗanta afwan ba kashe ta kai ba ta rasu bayan ɗanta kwana 5 wasu ka ce kwana 10 wasu ka ce 20 ka ce 20 da wani abu akwai wanda suka ce shekara 100 waɗannan maganganun ba shekara 100 ba kwana 100 maganganun suna nan Imam Zahabi ya kawo su a cikin Sir Alamin Nubala kamar da Imam Ibn Kathir ya kawo su a cikin littafin Al-Bidaya wa Nihaya kuma Nana Asma'u ta yi shekaru da yawa tana cikin mata dattawa da suka shekaru da yawa kwarai da gaske shekara ta 100 bata taba zubar da hakuri ba hakuri ko dai bai faɗi ba kuma bata taba yin wani abu wai da ake cewa na wai masu tsufa su ta irin magagin tsufa din nan ba ta yi
to malam bari mu leƙa sashin masallaci sallaci kafin mu da mu dora daga inda muka tsa
ruwaydaka falhumum laha ritaju wa an kasabin yakunu laha siraju alam tara anna tul al-layl lamma
masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka inda muke tattaunawa akan ɗaya daga cikin jaruman mata wato Asma'u ya gidan Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara musu yarda kuma mata ga ɗan uwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Zubair akramakallahu mun ji yadda ita wannan baiwar Allah ta samu jarrabawa kuma ai ta shiga damuwa kuma bayan wannan abubuwan ranta Allah bai sa ta jima bai karɓi ranta me za mu iya koyi da shi dangane da wanda ya shiga cikin damuwa ko wata jarabawa irin wayannan.
To kamar dai afwan kamar yadda bayani ya gabata lalle na nasu Allah ya jarabe ta. Babban jarabawa shine wannan dan kissar da zamu karanta dangane da wato masifar da ta samu wannan dana ta Abdullahi ibn Zubair. Amma ta yi hakuri kamar da Abdullahi dan Umar yazo ya gaya mata yace mata taqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah kuma ki hakuri. Kenan muna gaya mutane duk wanda ya shiga cikin ibtila'i sai hakuri, babu abin da ya fi hakuri cin nasara. Duk mutumin da Allah ya taimake shi mai yawan hakuri ne to kai masa albishir da samun tawfiki, kai masa albishir da samun dacewa, amma hakuri kuma yafi komai wahala. Abdullahi ibn Zubair ya zama wali, ya zama sarki a shekara ta 64, ya zama shugaba, ya yi wa mutane aikin hajji, amirul mu'minin ne kenan. Ya cikin ayyukan da ya gina, ya sake gina ɗakin Ka'aba,
na'am,
ma'ana ya yi renovating ɗakin Ka'aba cikin falalarsa. Alhamdulillah, yana cikin mutane da suka yi aikin Ka'aba hidima kwarai da gaske. Kamar yadda ya tufatar da ɗakin Ka'aba ya mata riga ta alhariri, ya canja mata rigar da ta fita da. Ibn Zubair malami ne, Abdullahi ibn Zubair, muna magana akan ɗan gidan Nana Asma'u kenan wanda Hajjaju ya kashe. Malami ne, abidi ne, kuma mutum ne mai kwarjini wanda yana da nutsuwa a tattare da shi. Kamar yadda aka ruwaito, wato mutum ne mai yawan yin azumi, kuma mai yawan yin sallah, mai yawaita ibada da yawa kwarai da gaske. Dan cikin maganganun da aka ruwaito, yakan iya jera kwanaki ma yana azumi bai yi sahur ba.
Na'am,
ya jera kwanaki yana yin azumi ko sahur bai yi ba saboda yawan ibadarsa. Wallahi Allah ya girmama shi da wannan. Sun ce kana abidan muhiban wa quran kasira siyami wa salati, ga tsoron Allah a tattare da shi, ga shi kuma ya iya siyasa kwarai, jihidu siyasa ake ce da shi, ya iya gudanar da mutane, wanda wannan shi ne ake so mutum ya zama, mai kyakkyawan mu'amala da mutane, mai girmama mutane, mai sanin mutuncin mutane, kuma mai iya siyasan zama da su, sannan kuma a janibin Allah mutum ya zama ba wasa. To duk wanda ya samu wannan ribar, to zaka ga tun daga ranar mutuwarsa zaka gane babba ne. Akwai mutanen da ba kuɗi ne suka tara ba, ba kuma mulki suka yi ko sarauta ba, amma Allah ya hore musu jama'a,
na'am,
saboda suna kula da mu'amala, kyakkyawan mu'amala da mutane, haba-haba da mutane, zaman lafiya da mutane. Wannan yana da tasiri da kyauta da neman alkhairi da tsayawa akan hidindimin mutane. Mutum ya ga idan larurarsa ta tashi za ka tsaya masa, ko da baka bashi kuɗi ba, amma za ka tsaya masa akan larurarsa, ka tabbatar ya samu biyan bukata. To wani wallahi ya fi ka bashi miliyan 100. To da wannan ake samun matsayi a wajen mutane, da kuma ainihin wato kyautata mutane zato, ko da za a zo wajenka a bata wani ko a zagi wani, to kai ka faɗi alheri a kansa.
Na'am,
wata rana zancen zai koma wurinsa ya ce ai an soke wani ma ranan ma wani kare kai. To sai ka samu soyayya a wajen mutane, sannan kuma ka zama mai farin ciki da alheri in ya samu mutane. Idan alheri ya samu mutane, ka nuna farin ciki. Makocinka ne, abokinka ne, dan uwanka ne, kar ka zama mai baƙin ciki idan wani ya samu cigaba. Wanda waɗannan su ne matsaloli da cututtukan da suke damun mu a yau, sai ka kasa gane waye dan uwanka, waye masoyinka na Allah. Ana maka baƙin ciki idan ka samu cigaba, ana ma baƙin ciki idan kana rayuwa cikin ni'ima, cikin haske, baka nuna talaucinka ba, sai ka ga ana neman a yi maka ma sharri ko wani abu makamancin wannan. To Abdullahi ibn Zubair, wannan bawan Allah, Allah ya tara masa waɗannan wato abubuwa masu tarin yawa kwarai da gaske, kuma matsayi ne Allah ke barawa. Kuma muna karanta irin wannan dan mu zama muna koyi da shi. Cikin abubuwan mamaki na Ibn Zubair, Ibn Kathir ya kawo cikin Al-Bidaya wannan aya, cewa كان لابن الزبير 100 غلام يتكلم كل غلام منهم بلغة غير لغة الآخر.
نعم.
ابن الزبير الله يباشي أعينا ديارا يارا يارا سنكمة داري أما كون ينا مغانا دوني يارند دموان سبايي الله يباسو إلمي ياساسوني كراتو كما أبو ماماكي كون يارو دا كتكنس انجي ابن كثير. وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته kowani yaro sai Ibn Zubair ya magana da shi ya san yaruka kenan ya wato ya san yaruka aka ce mutum ne wanda yake kwata-kwata mai sa duniya a cikin al'amarin sa kwata-kwata yace wa kuntu idan nazartu ilayhi fi amri dunyahu qultu hadha rajulun lam yurid Allahu wad-dar al-akhirata tarfata 'aynin wa idha nazartu إليه في أمر آخرته قلت هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين تنيدا إذن واتو سبحان الله إذن كدو برا يوسع كان حركة الدنيا توبا إتتي أقبان سبا لاهرة إتتي أقبان سكوي لاهرة إتتي أقبان سكوي كما تكنتي مكو الله ما لم يسنا بعد الاباري تشيوا a lokacin da aka zo aka samu sabani tsakanin sa da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya kokari daidai gurbado yaya zai iya kautar da fitinar ta kauce to amma dai da abin da Allah ya riga ya kaddara shi ba yanda za a yi gaskiya ana ba da labari cewa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yazo ya tsare Zubair ibn al-Awwam ya tsare shi ya kewaye shi ya hana shi fita sai da ya hada masa mutum kusan 40,000 yayin ta samu jawjawa yana ta harbi yana ta jifa yana jifa masallaci mai alfarma mutanen Makka duk a lokacin sun shaida Hajjaj ibn Yusuf yana cewa inna lam na'ti li qitali ahadin siwa ibn Zubair mu ba mu zo Makka dan mu yaki wani ba in ba Abdullahi ibn Zubair ba Hajjaj ibn Yusuf ya da ibn Zubair ba shi zabi guda uku yace ko ka fita daga Makka ka tafi duk inda zaka tafi amma ka fita a garin Makka gaba daya ko kuma zan aika ka zan kama ka in aika ka zuwa kasar Sham amma a daure da karfe da sasari da mari in tura ka a mai da kai kasar Sham ko kuma mu buga yaki da kai wannan abuwa ne guda uku da jajjama shi zabi a matsayin sa na shugaba shi Ibn Zubair a matsayin sa na yana da jama'a a matsayin sa ne yana da alaka da annabi kuma mahaifiyarsa matar yar gidan sayyidina Abubakar ne amma yau gashi ya fada cikin fitina na fada da Hajjaj ibn Yusuf zabi guda uku ya masa to Ibn Zubair yake mutum ne mai bin iyaye yana bin iyaye kwarai mai tsaya ko ina ba sai ya tafi wajen mahaifiyarsa don ya je ya bata shawara kuma ya gaya mata ga fitinar da ya fada ciki an zo fa za a yake shi har ma Hajjaj ya tafi da mutane a mutum 40,000 mayaka da makamai ga baki ɗaya sun shigo Makka sun ce inna lam na'ti li qitali ahadin siwa ibn Zubair mu ba mu zo don mu yaki wani ba in ba Abdullahi ibn Zubair ba to ya mahaifiya ta kin ji abin da ya gaya min ko dai in fita in bar garin Makka gaba ɗaya in bar masa garin ko kuma in yadda ya kama ni ya ɗaure ni da ƙarfe da sasari ya tura ni ƙasar Sham ko kuma a yaki shikenan mahaifiyarsa ta ce da shi mai ka masa a kan me ta ce ai kai namiji ne yaƙi za a yi ta ba shi shawara ta ce ka zaɓi na ukun yaƙi za a yi jarumar mata ce ƙwarai da gaske kuma ba ta yadda ta ɗauki ƙasƙanci mana na asma'u kenan ta sa aka kawo mata likkafani kamar yadda Ibn Kasir yake faɗa tun yana raye yawa wannan shine dalilin da wasu zaka ga sun tana dalilin kafanin su tun suna raye duk da cewa ba wai sunna ce hadisi aka ce ai haka ba amma an samu daidaikun cikin salaf zaka ga wasu ko saboda wani dalili sai kaga mutum ya tana dalilin kafanin sa to amma abinda mutane suke neme da shi al'ada kawai mutum sai ya je sai ya kafani a je ya ce na sani wannan ba ya cikin abin da shari'a ta ce ai da haka ta dan ita wannan tayi na Asma'u tayi masa ne dan ta nuna mai jarinta kuma a shirye take koda ya mutu yayi shahada ta dauko likafani tace ga likafanin ka nan ta sa masa turaren wuta da hayaki yayi hayaki ta zaburar da shi tace tashi ka je ka fita ka je ka yaki wannan azzalimi kar ka kyale shi ya fita da wannan niyya ya je suka ta buga yaki har sai da aka kashe shi ranar talata ranar 17 ga watan Jumada al-Ula kenan shekara ta 73 17 ga watan Jumada al-Ula Hajjaj ya kashe Abdullahi ibn Zubair an yaki sosai an zubar da jini kwarai da gaske an fadi yanayin mutuwar ta sa ba dadi kwarai da gaske yayi jarunta amma ya samu shahada da ƙarshe taron dangi aka yi masa aka yi ta saransa sai da aka kashe shi cikin abin da aka faɗa mara daɗi an gutsure kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan Abdullahi ibn Zubair an kashe shi kusa da Hajjun an ce ma a wata riwaya wallahu alam ya yi kokarin rike a wata ruwa aka ce ya rike rigar Ka'aba suka fusgo shi suka kashe shi Hajjaj ibn Yusuf ya kama gawansa ya soke shi akan saniya a wajen Al-Hujun din da ake fada an ce da aka ciro shi Imam Muslim ya ruwaito suka binne shi fi maqabir Yahud aka binne shi inda ba makabartar musulmi ba wasu kuma suka ce a inda aka kashe shi nan aka binne shi wannan maganganun duk suna cikin Ibn Kathir a cikin Al-Bidaya wa Nihaya subhanallah abun ba shi da dadi kwarai da gaske insha Allah mun samu dama wani lokaci za mu yi bayani akan wannan abin da nake so in wasu su kula da shi a gurguje kafin mu amsa tambayoyi shine irin yadda ita wannan matar wato Asma binti Abi Bakr as-Siddiq Allah ya mata albarka ta haifi da mai arziki da mai albarka wanda masha Allah ya amfana da duniya kuma ta amfana da shi ta sifantu da sifofi waɗanda ya kamata iyayenmu mata a wannan zamani su kula da shi tarbiya ka tarbiyantar da ɗanka ta yanda zai zo manto in wata larura ta same shi zai zo isame ka yanzu nan gurin a cikin isan nan kuma da lokacin da Hajjaj ya gaya mai abin da ya gaya masa ai kaga ya za samu wasa amma yanzu magana ta Allah yanzu ya ba sa girmama iyayensu ba sa yin shawara da su na sha faɗa ina maimaitawa wallahi da azimin malam zaka ga uwa ta gama wahala akan yarta budurwa ce ta mata hidima ta zo tana neman saurayi yana neman ta suna zance uwar wallahi ba ta sani ba ko uban bai shina ba ko ɗanka ya je taro wani abu na alkhairi ko wata fitina ta same shi ko wata matsala ta same shi amma wallahi ba zai zo ya nemi shawaranka ba sai dai ka ji larurar ɗanka a bakin abokanansa ko ki ji larurar ƴarki a bakin abokananta jiya wani ɗan uwa yake gaya min ya ce an yi wani karatu wata mata ta ce gaskiya alhamdulillah ita ta ƙaru da karatun nan da aka yi saboda ana magana ne akan falala da darajar iyaye da matsayi da kimar iyaye ta ce wallahi da kwata-kwata ba ta sauraron mahaifiyarta kawai ta fi sauraron ƙawayenta akan mahaifiyarta bata ganin magana mahaifiyarta wata magana ce da za ta dauke ta wata awa. So muna da wannan mushkila a yau na wato nisa da ake samu tsakanin iyaye da ƴaƴansu. Musamman kamar yanzu yara ƴan mata kaga suna da iyayensu maza, sai ga uba bai damu da yarinya sa budurwa ya rinka shawara da ita, wa yake neman ki, wa zaki aura, ki kula da kaza, zaki ilimi, zaki karatu, a zaki wane ne, ki zama mai ladabi da biyayya ga mijinki, ki zama a'a. Yanzu maza yawanci sun bar wa mata su suke rike harkokin mai harkokin ƴaƴansu mata, wanda wannan kuskure ne. Ai tunanin mace daban ne da na namiji ai, hangen nesan daban ne. Bai kamata mutum ya bar ƴaƴansa mata uwarsu kaɗai take saita su ba, dole ka shiga ciki da kai za a yi, kuma babu wani dalilin za ka bambanta tsakanin mu'amalar ka dangane da ƴaƴanka maza da kuma ƴaƴanka mata.
To dokta, ko wani ko yana ganin cewa matar tasa ta wakilce shi har shi ne tana da kwarewa, shi yasa yake bambanta.
Zai iya ganin haka, amma shi ne ai tunani ne wanda yake akwai kuskure a ciki. Ko wannan mu ya san cewa abinda namiji zai tuno ya gani, sanin gwagwarmayar rayuwa da gogewa ya fi mace ai. A haɗa ra'ayin da tunanin matar da tunanin ai uban. Amma mutum gaba ɗaya ya saki al'amari daga ma ya miƙa wa mata gaba ɗaya, sai su za su yi abinda suka yi. Da yawa akan samu da na sani da na dama, Allah kiyaye mu.
Amin. Masu sauraro, za ku iya neman mu kai tsaye ga maza 0800 900 4800 sai kuma mata 0800 600 2000 sai sakon katakwana da ya haɗa maza da mata 0700 5253 0009. Akramakallahu, ga wani sako da aka ce salam malam Allah ya saka da alkhairi. Malam shi Hajjaju dan wannan ƙasa ne, kuma ya zama musulmi ko ya koma ga Allah kafiri? Sako daga Adam Muhammad Hotoro. Akramakallahu.
Ai hakuri insha Allah. Yanayi da rashin lokaci ya sa bamu karanta tarihin ba, amma dai za mu yi isar Hajjaju bin Yusuf da shi da Abdullahi bin Zubair. Ai mana hakuri akan wannan, za mu kawo bayanin dalla-dalla da yardar Allah tabaraka wa ta'ala. Amma musulmi ne, hanifa ne. Hanifa ne, musulmi ne, yana da falala kwarai da gaske. Hanifa ne, musulmi, ba kafiri ba ne.
Na'am.
Yawwa, tabi'i.
To, assalamu alaikum, muna tare da wa? Wa alaikum salam, muna tare da wa? To dan Alhaji, me kake dauke da shi cikin shirin?
Malam tambaya ta ana wurin malam katancewa dukkanin musulmi suna son ya gama da addini a lafiya, kuma ayyukan da zai kai shi ga cikin jira. Malam ina zauna a ƙarƙashin gida na ne masa aiki a lokuta da dama. A jin kunci haka dai muka haɗu da shi ya yi shi aiki na biya na. To amma an ga irin addini musulunci ban san irin suna addini ba. Sai dai lokaci bayan lokaci na kan jin shi aiki, wani Allah ko wata ko kwa dawon lokaci na jin jini masa aiki ne biya. Ma ga irin ta addini ya cancanta ne. Lambe ni in kalbe shi kan irin sana'ar da yake yi, zuwa da cewa sai irin ma kuɗin da nake ci ko kuwa. Amma ga irin ta addini mai cikin cikin wata mawa ta kuwa kan cikin da ta ɗala hujjina da kusan na kudin su lafiya.
To, gaskiya ne yana da kyau yayin da mutum yake tare da shi wani yana masa hidima kuma yana biyansa, ba laifi bane a shari'a idan ka san abin da yake yi. Kana da haƙƙi, yana da kyau ka san me yake yi, ba dan komai ba saboda ka chalan. To amma at the same time lokacin guda kuma ba a matsanta a shari'a aka ce dole dole sai ya gaya ma mai aikin da yake yi ba. Yawwa, a matsayin sa na musulmi dan uwanka, to za ka kyautata masa zato. Wataƙila yana yin wata sana'a ce da baya so a gane yana yi saboda sirrinta ko wani abu makamancin wannan. To amma ya danganta ga irin mu'amalar ka da shi gaskiya. Sannan abu na biyu, idan akwai tuhuma, kana tuhuma gaskiya, to ka daina ci gaba da mu'amalar shi sai ka gane, sai ka gane me yake, saboda da ama yuribuka ila ma la yuribuka. Kana cikin shakka, kana cikin rashin gamsuwa da irin yanayin sana'ar da yake yi, to gaskiya ba laifi bane ka tambaye shi. Ko ƙarya dai ya gaya ma dai kai dai ka kubuta, kuma kai ma ai baka bada aikin da kake masa ba, kai ma baka bada me kake masa ba. So muna fatan dai Allah ya sa halal kake ci.
Amin.
Allah ya gane da mu.
Amin. Akramakallahu ga wani sako wanda yake ina ga tun na wancan satin ne. Akwai ta baiwar Allah da aka karanta sakonta wacce suke dan wanda dan uwan mijinta yake zuwon mata. To tace ta nemi ma afuwar mijin ko mijin ya yafe mata. Amma dai har yanzu shi dan uwan mijin yana barazana akan cewa ma shi sai ma ya aure ta duk da haka din tana da auren.
Ita wannan mata da muka tattauna akan ta satin da ya wuce wanda kanin mijinta yake zuwa yana neman ta.
Ashe ma ina ga uwan mijin ne ma sama yake da mijin.
Okay, dan uwan mijin yake zuwa yake neman ta. Kuma ta ce yayi da'awar zai iya kashe ta idan ta fada. To ni ina ganin wannan matar tana da matsala.
Kamar yake
yau kuma ta canja mun tunani gaskiya. Duk bayanin da muka yi mata kenan ba ta dauka ba, ba ta aiki da shi ba. Mun yi bayani mai tsawo cewa yaya zaki zo ki rinka bada mutuncinki kina da mijin aure, kina bada mutuncinki wa wani dan uwan mijinki kuma ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ba yi akai akai, yana cikin yi kuma kin bugo kin yi tambaya kuma an baki ansa, an ce ki gaya wa mai gidan ya dauki mataki. Ki gaya wa waliyanki, ki gaya wa iyanki, gaya wa ƴan uwanki su dau mataki, ba abin da ya isa yi miki. Wancan satin kin ce ya ce zai kashe ki, yau kuma kin zo kin ce mana ya ce zai aure ki, wace irin magana ce wannan? Sannan kuma da kika gaya wa mijinki sai kika ce ya ce ya yafe miki, to da ya ce ya yafe miki, to ina maganar dan uwansu da yake zuwa yake neman ki, wani mataki ya dauka?
Na'am.
Ko dai mijin nan naki shi ma dayus ne, an ce dayus mara kishi, kuma ke ma din kina goyon bayan mu'amalar da ake tunda yanzu har kin turo mana wai zai aure ki. Ki tsaya ki nutsu ki san abin da kike faɗa. Da kika ga mijinki me yayi? Yanzu akwai wani mutum musulmi da yake da kishi matarsa ta gaya masa cewa dan uwansa yana zuwa yana saduwa da ita, yana lalata da ita, kuma har yayi da awan zai kashe ta idan ta faɗa, kuma wai bayan ta gama magana wai ya ce wai yafe mata. Anya matan nan da gaske kike kuwa, ko dai kin wata magana ce kike so ki kawo mana ta daban? Ya yafe miki, to bayan ya yafe miki kuma yau kika karo mana kuma kika ce mana ya ce ma aure ki zai shi wancan din. To ai in shi kike so kawai kin ji dadin mu'amalar ne kawai, wanda kike nemi wancan mijin naki na gaskiya ya sauke miki kawai ki je ki aure wancan din ku je ku ta fama. Amma wannan tambayar ba ta yi ba, ba daidai bane wannan. Akwai wasa a cikin al'amarin. Ai ni so ne in ji kice kun garkame shi, kun kwame shi, ki mana albishi cewa kin garkame, an garkamo shi, an kamo shi. Akwai mijin da yake mai kishi ne, za a ce wani yana neman matarsa,
kai yana mata barazana,
kai yana mata barazana zai kashe ta, kuma wai wai ta ga mai wai yace wai ya yafe mata. To kai Allah malam bani wata tambaya ka ji.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Muna tare da wa.
Kuna tare da Amina Musa Jigawa.
To Amina Musa daga Jigawa, me kike dauke da shi cikin shirin?
Malam ni so ne ka ajan kare mu, tun yana da ƴaƴa kamar masu tsaye 16, amma ba sa yin sallah guda biyar a kan lokacin. Wani lokacin su yi guda biyu, wani lokacin kuma ko ɗaya ma ba su yi ba.
To Allah ya saka da alkhairi. Akan Allah ka ji jan hankalin da take so a yi. Duk da lokaci yana hararan mu.
To wanda Allah ya jarrabe shi da ƴaƴan da ba sa sallah, sai dai mu ce masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To ya zai
yana daga cikin babbar musiba. Allah ka kare mu ya rabbana ya Allah.
Amin.
Allah ya jarrabe ta da tarin ƴaƴa kuma ba sa son sallah. Kenan Allah ya hada ka da ƴaƴan da ba sa son Allah kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Za mu iya musu uzuri wata kila yarinta ne. To lalle uban sai ya tashi tsaye, uwar ma sai ta tashi.
Shekara 16 aka karmu.
Ah to kaga wannan ai akwai shedanci a ciki. Shekara 16 ai kaga girma ya zo musu, ai balaga ta zo musu. To kaga wannan akwai hadari. Abinda zai shine ya matsanta musu. Ke ma uwar da kika bugo waya ki matsanta musu. Ai shi yaro da kake gani ai yana da bukatunsa da zai zo ya same ka ko? Dan haka a gaya musu shi sallah. Idan ba su yi ba a ladabtar da su akan kin yin sallan nan. Ladabtar wannan hanyoyi ne da dama na zamani ga sunan da yawa, ba sai duka ko zagi ba. Za ka zo da bukatar ka ai. Kana zaune dan zai kama bukata ya ce yana bukatar kaza, sai ka rufe mai wuta kawai. Ka rike mai wuta ka ce ai ba ni ba kai tunda baka sallah. In kana so ka ga kyautata, kana so ka ga tallafina, biya maka kudin kaza, a maka dinkin sallah, a in sai maka abun hawa, a in kai ka kasuwa, a in ma kaza, kama sallah. Ka gaya musu duk mai sallah a cikin ku shine number 1 a waje na cikin yayana. duk wanda baya sallah kuma ya tabbatar wallahi alaka ta nesa nesa ne da shi. Akwai wani babban mutum da ya burge ni yace wallahi ya ga ayan sai yace wallahi duk wanda baya kula da sallah kar ma itinkare ni da bukatarsa. Yace kuma dan gata a waje na a cikin ƴaƴana shine mai zuwa sallar jami'i na kulla alaka ku da limamin unguwa wanda ake yawan ganin sai yana sallah to shi zamu kula da shi.
Allah ya saka da alkhairi.
Allah ya gane da mu. Allah ya ba mu dacewa.
Iya abinda zamu iya kawo muku kenan a madadin Ahmad Ghazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren sirri shi dai Hadiza Valenti shugaba ta sashen addinin musulunci Buhari Isa Zadan da ku amini kidar Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.